إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي البركة مسلات الإمام البخاري لكن الجزاكي أولا يمتين لربا درن الخميس يو أكو قوتا المحرم هجرر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دريه دا أربعين ديا wanda kuma yake daidai da 3 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2019. A wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib mu'allafar yahudin nawa yahudu ko to yahudu ga watan Al-Muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda ya daidai da 3 ga watan 9 miladiya ta 2019. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Juziyyah rahimahullah ta'ala, wannan shine darasin mu na 124 na wannan littafi, wanda kuma mun fara karatu a cikin al-faslul khamis wal 20, wato fasali na 25 wanda yake magana akan ziyarar makabarta da abin da ya kamata mutum ya faɗa yayin da ya ziyarci makabarta. Mun yi magana akan ziyarar kabari da halaccin ziyarar kabari da kashe-kashen ziyarar kabari da hukuncin ziyarar kabari a shari'ance, da halaccin namiji da mace su kai ziyara kabari duk da cewa mata ba a yarje musu su yawaita kai ziyara kabari ba, amma magana mafi inganci shine ya halatta ga mace ita ma ta je ta ziyarci kabari, domin abinda ake bukata na manufar ziyarar kabari ga ɗa namiji shine dai abinda ake bukata ga ya mace shine fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah, ku ziyarci makabartu domin za su tuna muku lahira. Ya kawo mana hadisai guda biyu, hadisin Buraida ibn al-Husayb radiyallahu ta'ala anhu, da kuma wanda yana cikin sahih Muslim, sai kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda ya kawo shi daga cikin sunan Ibn Majah, wanda muka ce ya inganta wato ta hanyoyi daban-daban. In banda jumlar karshe shine Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, wannan bata inganta a cikin addu'ar makabarta ba, ta inganta ne a cikin addu'ar sallar gawa, sallar mamaci, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda Abu Dawud da Ibn Hibban suka ruwaito. Saboda wannan gabar ta ƙarshe ta inganta ne a cikin addu'ar sallar jana'iza, ba addu'ar ba wannan addu'a ta cikin ta makabarta ba. Hadisin Aisha asalin sa yana cikin sahih Muslim, hadisin Muhammad ibn Qais ibn Makhrama ibn al-Muttalib. Wata rana shi wannan tabi'i Muhammad ibn Qais yake cewa almajiransa, ala uhaddithukum an anni wa an ummi, bana ba ku labari na ba da ni da mahaifiyata. Har suka yi zaton cewa ko yana so ya ba su labarin mahaifiyarsa wacce ta haife shi. Fa zananna annahu yuridu an yuhaddithana an ummihi allati waladathu, tunda ya ce zan ba ku labari game da ni da mahaifiyata. Muka zaci cewa yana nufin mahaifiyarsa wacce ta haife shi. Sai yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce, ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, bana ba ku labarin wani abu da ya faru tsakanina da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba. Suka ce da shi, suka ce da Aisha radiyallahu ta'ala anha, bala, muna so mu ji menene ya faru. Sai take cewa wata rana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake a gidana, a daren da zai kwana a gidana, saboda sai ya shigo sai ya ajiye gwadansa wato mayafinsa sannan ya cire takalmansa sannan ya ajiye su daidai da kafafuwansa sannan ya hau ya shimfida gefen abin dinsa kwarjallansa ya kwanta a kai tace falam yalbas illa raita ma zanna anni qad raqattu shi bai dade da kwanciya ba sai gurgudan yadda ya tsammani cewa nayi bacci injina na Aisha فأخذ رداءه رويدا فانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا سيتاشي يسأل أهنكلي يدعو كير واتو ما يفنس أهنكلي يسأل تاكلمس أهنكلي يبود قوفا أهنكلي يرفت أهنكلي يناجاو قوفا عائشة رضي الله تعالى عنها تتي فجعلت درعي ala ra'si sai na dauri gata ni ma na sanya waqta martu nay lillibi wa taqanna'tu izari na daura zanina thumma talaqtu ala ithrihi sai na bi bayan sa a dai lokacin tana san cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zare jiki da zai tafi wani gidan nashi ita ba san ina zai ba amma nan ta yana so ya gudu ne saboda haka sai tai likimo har sai da ya fita sai ta amince saboda ke yana fita sai ta fita ta bi bayan sa saboda ka sai yace sai fatace fa kharatu ala ithrihi sai na bi bayan sa kawai sai naga ya nufi baki ya nufi makabartar Madina saboda ka yana zuwa samu huta boye tace sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jade a tsaye yana daga hannunsa har sau uku ya daga hannunsa sama yana addu'a sannan sai naga ya juyo yana juyowa tace ni ma sai na juya fa asra'tu da ya kara sauri ni ma na kara sauri fa harwaltu yayin sassarfa ni ma na sassarfa fa ahdartu ya isu gida ni ma na isu sai fasabaqtuhu fadakhaltu sai na riga shi isowar gida sai na shige gida yace yana shigowa yace ina tace ina shigowa sai na koma na kwanta na jalilibi na rufa wato kamar ba abin da ya faru na kwanta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo amma kuma sai ji tana haki abin da ba ta yi rikewa ba a lokacin ta yi kiba sai ya ce ya Aishu hashiyan rabiya ya Aisha ya kike haki ta kike haki sai ta ce lashai ai ba komai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tukhbirinni aw la yukhbiranni al-latif al-khabir ko dai ki gaya min me ya faru ko kuma Allah ya gaya min to kaga shikenan ba sauran kuma sai tace ya rasulullahi bi abi anta wa ummi ya ma'aikin Allah mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka fa akhbartuhu sai na bashi labarin da abin da ya faru annabi yace fa anti sawad alladhi ra'aytu amami dama ke ce duhu-duhun da na rika ganowa a gabana? Kultu na'am ta yi rasulallahi ne ce falahadani fi sadri lahadatan auja'atni sai annabi yadda ke ni a kirjina har sai na ji zafi saboda me ya jawo haka sai na annabi yake ce mata azananti an yahifa Allahu alaiki wa rasuluhu kina tsammanin Allah da manzansa su zalunce ki ne wato wannan irin sadada da kike sadda kika bi ne amma ne ki za mu cuce ki ne sai ta ce ya rasulullah mahma yaktum an-nas ya'lamuhu Allah duk yadda mutane suka boye abu sai Allah ya san shi to ba yadda za a yi boye wa Allah dan haka sai ta gaya masa gaskiya ne ma'ana abinda ya zata haka din ne wato ta zaci cewa ga zai tafi wani gidansa ne daga cikin gidan matarsa shi yasa ta tashi ta bishi wato taga in ta boye tace masa a ba haka bane ba haka bane Allah zai tura mata asiri shi da tace to idan abinda ma mutun ya boye Allah ya sani to haka ni na zaci haka ne shi yasa na biyo ka wannan sha'anin mace kenan idan ma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam matan su za su yi masa haka idan kuma mutun ya bigi kirji ya ce shi shi yafi karfin matar sa tace za ta wannan shine sayyidul bashar duk duniya baka masa ita kuma ta san da haka amma dabi'ar ya mace ji take kamar zai mata ba daidai ba wannan kishin jina tare da shi saboda dole in za a zauna dole sai an hakura da wannan baya da za a yi idan har waɗannan mutanen sun yi to kuma wai ba zai yi ba saboda haka tace ya rasulullahi na san ina san ko na boye maka Allah ya sani saboda haka zai gaya maka to shine sai ya gaya mata ga ma manufar da ta sa ya fito yake gaya mata cewa Jibril shine ya zo min ya take je kice fanadani fa akhfahu minki fa ajabtuhu fa akhfaituhu minki shi ya kira ni a hankali kakkiji ni ma na ansa masa a hankali dan kakkiji walam yaqulni adkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki ko ba zai yiwu ya shigo inda kike ba bayan kin riga kin cire kayan kike kina cikin kayan bacci ba zai yiwu a lokacin ya shigo ba saboda haka ya tsaya daga bakin kofa ya sallama a hankali ni ma na ansa masa a hankali wa zanantu an qadra katti annabi ya ce ni na yi tsammanin bacci kike fakarihti an uqizaki sai na ji bai dace in tayar da ke daga bacci ba wa khashitu an tastawhishi kuma na ji tsoron kada ki firgita san mace cikin dare haka ta mijin yana tashinta ila wannan tsoro ya shiga zuciyarta ta firgita dan kankanin abu tsorata mace yake musamman ma cikin dare kankaso wannan ya gitta sai kaga cewa bata iya bacci saka annabi ya ce sai da ji tsoron in tashe ki kuma in na tashe ki ji tsoro kuma a wannan lokacin in ya tashe ta yace to mala'ika Jibril ya yi sallama zai fita wajen sa zan barki ke kadai a daki nan ma kuma ya bata cikin firgici sai ta rika ganin wani inuwa haka tana gitta mata saboda haka sai ya kyale ta a zatan bacci take shine sai ya fita yace sai mala'ika Jibril ya gaya masa cewa inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahla al-baqi fa tastaghfir lahum ubangijinka ya umarce ka a gaya maka ka je ka samu mutanen baqi aka nema musu gafara wannan shine dalilin fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam magana lahira ce ba magana duniya ba magana nemawa mamata abin nan gafara ce ta fitar da shi ba magana ya sada da ya tafi gidan matansa ba to shine sai Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta dauke wannan shi zai ruwa maka kaifin hankalin sai ta dauke abinda dai daga magana daga layin da ake sai ce ta ya rasulullah kaifa aqulu lahum inni na ziyarce su mai zance kaga ta canza yanzu magana ta kare yanzu ita yanzu take so ta ci in da ziyara ita mai za ta ci nabi ce ki ce assalamu ala ahli diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah ko yarhamu Allah almustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lahiqun ya koya mata wannan addu'ar yace ita za ta rika fada yayin da ta je makabarta ziyara kaga anan wannan shi kansa hadisin yana tuno cewa ya halatta mace ta je ziyara makabarta domin tambayar da ta yi masa da ansar da ya bata yana nuna cewa halacci yana nuna halacci kuma baya nuna halacci annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye zai ga mata cewa to ai ku mata ba shar'anta muku zuwa makabarta ba saboda ka makabarta maza kawai suke zuwa to amma sai annabi koya mata cewa ga abinda za ta fada wanda yake nuna halaccin mace ta ziyarci makabarta ita ma kuma in ta ziyarta ga abinda ya kamata ta fada kamar yanda namiji yake fada kamar yanda hadisi suka nuna shi hikimar ziyarar makabarta akwai jan hankali da tunawa mutum lahira cewa duniya ba gurin zama bane nan ne makoma ta ƙarshe ko kuma nan ne makomar kowane mai rai saka magabata sun kasance suna ziyarar kabari domin su dauki wannan izina domin kabari wani abu ne wanda zai tuna maka wata rayuwa banda wacce kake ciki a yanzu. Kamar yadda muka shafa da rayuwa iri uku ce, rayuwar da muke ciki yanzu, sai rayuwar kabari, sai kuma rayuwar lahira. Wannan rayuwar ce rayuwar duniya da duk abin da take bukata, sai kuma rayuwar kabari da kuma ita kuma daban take, ba irin wannan bace. Rayuwa ce da ba magana ci da sha ko iskar shaka ko wani abu, wata rayuwa ce ita ma daban, akwai ni'imar ta akwai azabar ta. Ita ce rayuwar barzakh. Waɗanda suke cikin kabari to suna cikin wannan marhala ta biyu. Yanzu nan muna cikin marhala ta farko, zango na farko a rayuwar ɗan adam, daga nan kuma sai mu je zango na biyu, ita ce rayuwar kabari. To ita ma anan akwai daɗi akwai wahala, Allah ka sa muna cikin wanda za su dace da wannan rayuwa. Abinda mutum ya guzurinsa anan shine zai samu a can. Nan ne kuma mutum zai fara samun albishir na abinda zai iske gaba. Haka su kansu wanda suke cikin kabari, wata rayuwa ce suke yi ta daban, ba irin tamu ba. Ba ta buƙatar ci da sha kamar yadda rayuwar mu take buƙata, ba ta buƙatar iskar shaka kamar yadda rayuwar mu take buƙata. Rayuwa ce ba ta gangar jiki ba, kamar yadda yanzu muke rayuwa da gangar jikin mu. Su rayuwa ce ta arwah, rayuwa ce ta ruhi. Shi yasa gangar jiki ba ta da wani tasiri a wannan rayuwar. Shi yasa dan an binne mutum ƙasa ta cinye shi, wannan ba zai hana ya samu ni'imar kabari ba, ba kuma zai hana masa azabar kabari ba. Tunda wani abu ne daga ruhin mutum shi yake samun wannan ni'ima. Kamar dai yadda aka san bacci, kamar yadda muka sha bangani, bacci misali ne na wannan rayuwa ta biyu. Abu Darda, sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama, wata rana ya wuce ta wajen kaburbura, sai ne yake cewa, ya tura ma askana zawahiraki wama wafi dakhiliki dawahi, ma askana zawahirak, ya ke kasa babu abinda ya fi zahirinki zama a nitse. Wato in aka dubi wajen, gashi nan shuru babu alamar wani tashin hankali ko wani motsi, amma wafi dakhiliki dawahi, masifu na can ƙarƙashinki. Wato ya wuce cikin kaburbura waɗanda suke kwance a ciki, wanda suke cikin ni'ima, akwai kuma wanda suke cikin musiba. Allah ka kiyashe mu. Ibnu Abid Dunya a cikin kitabu Ahwal al-Qubur ya kawo ruwaya daga Hassan al-Basri, daga Sallam ibn Salih, yake cewa wata rana mun nemi al-Hassan al-Basri sai ba mu ganshi ba, aka yi ne ba mu san inda ya tafi ba. Bayan yamma ta yi sai gashi, sai sahabbansa wato almajiransa sai suka ce da shi, aina kunt, ina ka tafi ba mu ganka ba? Sai ya ce, ai na yi ne a wajen yan uwana ne, ina wajen yan uwana waɗanda in nasitu zakkaruni wa in ghibtu anhum lam yaghtabuni, ina can wajen yan uwana waɗanda in na manta za su tuna mu, in kuma bana cikin su bana tare da su ba za su ci nama na ba, ba za su yi gibata ba. Sai almajiransa suka ce, na'am, ni'mal ikhwan wallahi haula, madalla da waɗannan abokan da za su tuna maka in ka manta, da za su ba za su ci naman ka ba, ba za su yi gibar ka a bayan idan ka. Dullana alaihim, nuna mana su, mu ma mu zama abokan su, mu zama tare da su. Sai ce da su ahlul qubur, su ne na kwance cikin makabarta. Idan ya je can za su tuna masa lahira, sannan in ya ba da baya ba wanda cikinsu zai yi gibarsa. Haka nan wata rana yake cewa almajiransa, yake cewa game da mutanen da suke cikin kabari, yake cewa waɗannan mutanen unguwa ne. Kofiya man jalasa ilaihim al-kalam, wanda ya zauna tare da su an ɗauke masa nauyin ya yi ta surutu, ba magana da ya ta maganganu. Walahu fil julusi ilaihim al-maw'izatu wal-i'tibar, sanda ya zauna a cikin su to zamansa kawai ya ishe su, zamansa cikin su ya ishe shi wa'azi, ya ishe su izina. Saboda haka in mutum ya shiga makabarta baya buƙatar sai an dasa lasifika an masa wa'azi, wannan shurudin da yake cikin makabartar da iskar da take kadawa ta ishe shi wazi. Muhammad ibn Wasi' wanda daga cikin tabi'ai yana daga cikin tabi'ai da suka shahara da ibada da tsoron Allah a zamanin sa. Yake gaya ma wani daga cikin almajiransa ana kira shi Umaratul Maghribi. Shi wannan Umaratul Maghribi yana gida amma jikin makabarta. Sai yake ce masa gidanka yana ba ni sha'awa. Gidansa a jikin makabarta amma Muhammad ibn Sa'asa yana ce yana ba ni sha'awa. Sai yana baka sha'awa. Wani irin sha'awa gida na yake baka yana jikin makabarta kuma. Ce wa ma yu'jibuka min manzili wa huwa inda al-qubur. Gidana a cikin makabarta kuma yana baka sha'awa a jikin makabarta. Sai ce wa ma alayk yakuffuna al-adha wa yudhkiruna al-akhirah. Kana makotaka da waɗanda ba za su cutar da kai ba kuma za su tuna maka lahira. A wannan gida, wannan gida abin sha'awa ne. Salih al-Murri shi ma yana daga cikin masu ibada. Wata rana yana ana tsananin garjin rana sai ya shiga makabarta. Irin yana neman inda zai fake, inda zai fake yana shiga ya dubi kaburbura ya gansu shuru ba motsi ka annahum qaumun sumut kamar mutanen da suka yi tsit. Sai yace subhanallah man yajma' baina arwahikum wa ajsadikum ba'da iftiraqiha yuhyikum thumma yumitukum وينشركم من بعد طول البلا yace tsarki ya tabbata ga Allah wane ne zai tattara rayukanku da jikkunanku bayan rabuwar su wane ne zai raya ku ya tashe ku bayan kun dade da dagargajewa da zama jiddiga yana haka kawai sai ya ji kamar ana kiran sa daga cikin wani ramuka kamar ya rika jin sauti ana cewa da shi ya Salih ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. شينا دقا تشكين آيو ين الله سميد كسا سصياد أمر ننسى سنن إدن يكراوك دقا تشكين كسا إذا أنتم تخرجون سيقا كنا فتوة وتكرا ديتي إنما هي صيحة واحدة زجرة واحدة awa dace sai zahun bisahira sai kaga duk ga kowa nan a bayan kasa sauraka ba wani abu bane mai wahala a gurin Allah subhanahu wataala jin wannan murya sai ya fadi nan da nan ya fadi nan take a tsorace saboda kana cikin makabarta sannan ka ji wata murya da baka san daga ina take ba babu shakka wannan abin tsoro ne. Haka nan Thabit ibn Aslam al-Bunani tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajiran Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana yana cikin kaburbura kawai sai ya ji kamar ana kiransa kamar ana cewa da shi ya Thabit la yaghurrannaka sukutuha fa kam min maghmumin fiha ya Thabit kada shurudin nan da kaji kawaicin nan da kaji a cikin makabarta ya rude ka dan ka dauka lafiya lafiya da yawa a cikin ta akwai waɗanda suke cikin tashin hankali ba ji za ka yi ba yace na waiwaya ban ga kowa ba Allah subhanahu wataala ya ji yadda shi wannan murya don ta zama wa'azi saboda makabarta kabari shi yasa akan ziyarci kabari kuma na waye ba wai sai na musulmi ba mutuwa mutuwa ce ta musulmi da wanda ba ta musulmi duk mutuwa ce sai dai shi musulmi in ka je kabarin sa za ka yi masa addu'a aka roƙa masa Allah subhanahu wataala gafara saboda babu abinda mamaci yake bukata a rayuwa bayan mutuwa sai irin addu'a irin a nema masa gafara shi yasa Allah subhanahu wataala ya ladabtar da wannan al'umma cewa waɗanda suka zo daga baya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan shine babban abin da mamaci yake nema shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in aka kai gawa ce is'alu li akhikum at-tathbit ko istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanka gafara wannan shine babban abin da zaka yi wa mamacinka gata da shi ka nema masa gafara ci Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama shi yafi komai da zaka yi masa haka ba qur'ani ake karantawa ba yadda wasu suke zuwa a ce za a yi sauka ko za a karanta wasu surori a cikin makabarta da sunan mamaci alqur'ani an saukar da shi dan ya zama wa'azi ga mai rai mutun zira man kana hajjan haka Allah dan ka gargadi wanda yake da rai saboda yayin da mutun ya koma ga Allah ka zo kana karanta alqur'ani to wata hujja kake kara tsayar masa kuma idan ya mutu ba da rada yana aiki da alqur'ani ba to hujja kake tsayar masa mala'ikun da suke tare da shi sai to kaji ko baka taba jin ana karanta maka ayoyin nan ba kana ji dan uwanka gashi can a waje yana karanta mana ita baka ji bane to kaga abinda ya kamata shine ka roka masa gafara Allah ya yafe maka Allah ya maka rahama Allah ya ji danka Allah wannan shine abinda yake abin nan amma ka rika jawo masa aya ayoyin nan watakila wasu umarni ne da aka yi masa bai bi ba wani hani ne da aka hana shi bai hanu ba kuma ka zo daidai kabarinsa kana faɗa mala'iku ba can tare da shi suke ba me kai a nan annabi ya ce alqur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani hujja ce gare ka ko a kanka wato hujja ce da za ta amfane ka ko kuma a kama ka da ita saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa zuwa makabarta ba ya ce a jawo falaki da nasi ko li'ilafi ko a ra'aita bai taɓa faɗar haka ba sai dai ce is'alu li akhikum at-tathbit istaghfiru li akhikum abinda yake faɗa kenan kuma kuna ji yanzu mun karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha ce in nasi me zan ce bi ce ki karanta kul huwallahu qawa uku ba ya latifu kaza ya kaza ba wannan yace ki sai sai ya gaya mata addu'ar da za ta in kuma karanta duba addu'ar sai ka ga nema musu rahama ne nema musu gafara wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ballantana kuma aje ayi wasu abubuwan da ba waɗannan ba abinda zai cutar da mamaci wa aje a roƙe shi ba Allah ba a nemi wani abu da ake nema a gurin Allah a wajensa idan mutum ya yi haka to ya ɗauki haƙƙin Allah kuma yana jingina ma wani ba Allah ba sauraka abinda za ka yi masa roƙa masa Allah za ka yi kar ka ɗauka kuma zuwan ka gindin kabarinsa shi zai sa Allah ya shi addu'arka ko da shi kuma yana ganin in ya je gindin kabarin wasu nan ne idan ya addu'a shi kuma za a karɓi addu'arsa a'a in kana son ka samu kusanci da Allah wajen yi masa addu'a shine kai sallah nabi yana cewa aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid kalla wasjud waqtarib ce kai sujjada sai ka kusanci ubangijinka lokacin kake ƙara samun kusanci da ubangijinka a lokacin ne za ka yi addu'a idan kana da wasu buƙatu ka roƙi Allah a wannan lokacin ba a cikin makabarta ba zaka kaga ashe a masallaci ya kamata kai wannan ba a cikin makabarta ba a ɗakin Allah ya kamata kai wannan to wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da ziyarar kabari sai fasili na gaba wa alaikum bi ashabil qubur wannan ƙarya ce ba hadisin manzo Allah bane wai idan al'amura suka rikice muku ku je ku nemi mazowa kabari wato ku nemi a wajen mazo wani ai hadisin mushrikai ne ba hadisin annabi bane sallallahu alaihi والعشرون فصلين عشرين دشدة نعم هذا اللي نعمل اللي يكون في ذكر الاستسقاء وتذكر نيما روا من الشاية الدفري نيما روا سنشوا ruwa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da ɗan adam ba zai rayu ba sai da ita a samar ruwan sama wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yake shayar da ƙasa da shi ta fitar da tsirran kanta a samu ruwan da za a sha kuma a shayar da dabbobi. Wannan ruwa ni'ima ce daga ni'imomin Allah manya-manya. Yayin da bayi suka ga tsayukansa, to ba gurin kowa ya kamata su nemi wannan ni'ima ba sai gurin Allah subhanahu wataala. Su nemi wannan ni'ima ta hanyar komawa ga Allah subhanahu wataala, ta hanyar neman gafararsa da kuma roƙonsa Ubangiji subhanahu wataala ya tausaya musu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da hanyoyi daban-daban na neman Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwan sama domin amfanin bayinsa. Hanyoyi za su kai wajen guda biyar wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wajen neman shayar da fari ko kuma roƙon ruwa. Nau'i na farko shine sallah, wanda ake yin salatul istisqa, ake yin sallah tare da huduba da kuma addu'a. Sallah da huduba da addu'a, wannan shine afdalu anwa'il istisqa, tace hanyar da tafi kowace hanyar da za a yi sallah raka'a biyu, sannan ayi huduba, sannan ayi addu'a, wanda za ta zo a cikin hadisin da zamu karanta nan gaba. Hanya ta biyu shine a tafi musalla, a je gurin sallah, wato filin idi, kamar filin idi a hadu ayi addu'a a gurin ba tare da an yi sallah ba. A hadu a gurin ayi addu'a ba tare da an yi sallah ba. Wannan nau'i ne na biyu, wato a fita a je wajen da yake filin sallah ne, filin idi ne, a hadu ayi sallah, a hadu ayi addu'a. Wannan akwai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kamar da cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, hadisin Anas da yake cewa Umar ibn al-Khattab idan an samu fari yakan nemi shayar da fari ta hanyar addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib. Yakan ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina fasqina fayusqaw. Ce ya Allah, muna tawassuli, mun kasance muna yin tawassuli gare ka da annabin mu sai ka bamu ruwa. Ma'ana idan aka rasa ruwa a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai sukan tafi gurin Annabi su gaya masa sai yayi addu'a sai a samu ruwa. Shine ma'anar na tawassalu ilayka bi nabiyyina ay bi du'a'i nabiyyina. To yanzu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah, babu maganar mu je mu ce yayi mana addu'a, sai muka dawo muna neman wannan addu'ar wajen baffin annabinka shine Al-Abbas. Sai su a fita, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar ya sa Al-Abbas sai addu'a. Ya Allah, gashi nan mun sanya Abbas yayi mana addu'a kamar yadda muka kasance muna sanya annabin kai mana addu'a. To sai kuma kaga an samu wato abin nan. Ina ga za mu tsaya saboda hadari, insha Allah a sati na gaba sai mu ci gaba da wannan babu abinda muka yi na daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure. Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.